Marco de Santin, host de Pichaque Jula.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis, 10 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi, ga Baballe da kanun labarai.
A yau Alhamis, kasar Burtaniya ta buƙaci Rasha da ta bi hanyar diplomasiya da za ta kauce wa rikici da zubar da jini, yayin da ta yi gargaɗi akan duk wani yunkuri na Rasha da zai kawo cikas ga duwaicin Ukraine. An gabatar da wata doka a gaban Majalisar Wakilan Amurka na sanya takunkumi kan 'yan kasar Habasha da ke cin zarafin bil'adama da hana kai agajin abinci ko kuma ɗaukan matakai da ke assasa rikicin kasar da aka shafa watanni 15 ana fama da shi. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya yitar da zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19.
Kanun labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa murar tsuntsaye ta sake bayyana a kasar Kamaru, musamman a yammacin kasar.
Actuellement nous avons limité toutes les visites dans les fermes.
A yanzu mun haramta duk wata ziyara cikin afurkin kajin mu, don ma'aikacin mu da zai shigo ko zai fita sai mun tabbatar da an fesa masa sinadarin kashe kwayoyin cutar.
Kwamishinonin kiwon lafiya 19 a arewacin Najeriya sun yi taro da cibiyar CITAD akan yadda aikin bada rigakafin COVID-19 ke gudana a arewacin kasar.
Akwai dan rashin fahimta tsakaninsu, ko kuma ce akwai kishi tsakaninsu, saboda haka wannan abin yana kawo koma baya. Wato ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna.
Muna kuma da rahoto akan yadda ake zargi hukumomin kasar Ghana da kuntatawa 'yan jarida a cikin wannan lokacin. Muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraron ku aiko mana ta hanyar email. To amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Alhamis, kasar Burtaniya ta buƙaci Rasha da ta bi hanyar diplomasiya da za ta kauce wa rikici da zubar da jini, yayin da ta yi gargaɗi akan duk wani yunkuri na Rasha da zai kawo cikas ga duwaicin Ukraine. Ainihin yaƙi a Ukraine zai zama bala'i ga al'ummar Rasha da Ukraine da kuma tsaron Turai. Haka kuma ƙungiyar NATO ta bayyana ƙarar cewa duk wani yunkuri na kutse a Ukraine zai haifar da mummunan sakamako mai yawa, kamar yadda sakatariyar harkokin wajen Burtaniya Liz Truss ta bayyana yayin da ta gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Gwamnatocin kasashen yamma sun yi kira ga Rasha da ta ɗauki matakin daƙile rikicin da ya biyo bayan tara dakaru sama da 100,000 da ta yi a kusa da iyaka, inda ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa tekun Bahar Maliya da ƙara tura dakarunta da kayan yaƙi zuwa Belarus makwabciyar Ukraine saboda atisayen soja da aka fara yau Alhamis. Kasar Ukraine ta kuma kaddamar da nata atisayen soja na yau Alhamis, inda duka biyun za su ci gaba har zuwa ranar 20 ga watan Fabrairu. An gabatar da wata doka a gaban Majalisar Wakilan Amurka na sanya takunkumi kan 'yan kasar Habasha da ke cin zarafin bil'adama da hana kai agajin abinci ko kuma ɗaukan matakai da ke assasa rikicin kasar da aka shafa watanni 15 ana fama da shi. Ha kuma za a sanya takunkumi ga waɗanda ke ba da horo da makamai ko tallafin kuɗi ga waɗanda ke da hannu a cikin rikicin. An kada ƙuri'a fitar da ƙudurin dokar tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da demokuraɗiyya na Habasha daga kwamitin kula da harkokin waje na Majalisar Wakilai a ranar 3 da ta wuce. Majalisar Wakilan Amurka yanzu za ta iya kada ƙuri'a. Ana kuma duba irin wannan ƙuduri a Majalisar Dattijai. Idan har aka zartar da ƙudurin, zai sanya wa mutane takunkumi tare da dakatar da taimakon tsaro da kuɗi da Amurka ke ba wa gwamnatin Habasha har sai an cika wasu sharuɗan kare haƙƙin bil'adama. Ha kuma zai buƙaci Amurka ta yi adawa da lamuni da hukumomin ƙasa da ƙasa kamar su Bankin Duniya da Asusun ba da lamuni na duniya IMF ke bayarwa ga Habasha da Eritrea. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Canada Justin Trudeau ya yitar da zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka yi wanda suka rufe tsakiyar birnin Ottawa cikin fushi kan dokokin COVID-19, yayin da kasashen Faransa da New Zealand suka ɗauki matakai. Yau Alhamis na dakatar da nasu dokokin da suka saka. ‘Yan sanda a Canada sun yi barazanar kame masu zanga-zangar waɗanda suka toshe gadar ambasada da ta haɗa Winston da birnin Detroit na Amurka, domin nuna goyon bayan su ga zanga-zangar da manyan motocin dakon kaya suka kwashe makonni biyu suna yi a babban birnin ƙasar. Trudeau ya shaidawa ‘yan majalisa cewa jerin gwanon motocin yana barazana ga farfaɗuwar tattalin arzikin ƙasar. Trudeau ya faɗa a cikin majalisar dokoki jiya Laraba cewa ba za a yarda da toshe-toshen ba da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba, kuma sun yi mummunan tasiri ga kasuwanci da masana'antu. Dole mu yi duk abin da ya kamata don kawo ƙarshen su. Ya faɗa wa masu zanga-zanga cewa ba za ku kawo ƙarshen annoba da toshe-toshen ba. Kuna buƙatar kawo ƙarshenta da kimiyya. Kuna buƙatar ku kawo ƙarshenta da matakan kiyaye lafiyar jama'a.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Murar tsuntsaye ta sake bayyana a ƙasar Kamaru a yankin yammacin ƙasar inda aka fi kiwon kaji. Tuni gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukan tsauraran matakai na daƙile yaduwar cutar zuwa sauran jihohin ƙasar. Ga jin rahoton Muhammad Bashir Ladan daga birnin Yaounde.
Shekaru biyar kenan Kamaru bata ji duriyar annobar murar tsuntsaye ba. Bana kuma ta sake bullowa ne musamman a jihar Yamma, jihar da ta fi ƙarfafa kiwon kaji a ƙasar. Don haka ne ministan kiwo Dr. Taiga ya rattaba hannu kan wata doka da ta tanaji matakan gaggawa na hana yaduwar cutar a ƙasa. Daga cikinsu an haɗa da ƙidaya dukkan wuraren kiwon kaji da aka tabbatar da cutar murar tsuntsaye, da kawar da waɗannan kaji daga doron ƙasa ta hanyar yanka, sannan a ƙona su kuma a binne su tare da tallafin jami'an kula da lafiyar dabbobi da jami'an tsaro. Bugu da ƙari, ministan kiwo ya ba da umarnin ƙarfafa tsaro a wuraren kiwon kajin tare da hana shigar duk wani wanda ba shi da izini yayin gudanar da ayyukan daƙi da ƙwayoyin cutar. Makiyayen su ma sun fara ɗaukan wasu matakai kamar haka.
Actuellement nous avons limité toutes les visites dans les fermes.
A yanzu mun haramta duk wata ziyara cikin akurkin kajinmu don ma'aikacinmu da zai shigo ko zai fita daga wurin aiki sai mun tabbatar da an fesa masa sinadaran kashe ƙwayoyin cutar na rigakafi.
Et tout le personnel qui entre doit absolument être désinfecté.
Waɗansu kuma sun kawo ƙorafi kan tsanancin waɗannan matakai. Suka ce gwamnati za ta durƙufa musu a tattalin arzikinsu bayan ba ta kawo musu isasshen taimako wurin haɓaka kiwon kaji ba. Waɗannan matakan gwamnati ta ce dai ta ɗauke su ne da nufin kiyaye sashen kiwon kaji na gida, wanda yake ƙoƙarin farfaɗowa daga wannan cutar da ta bayyana a shekarun baya, wanda ya sa makiyaya suka yi asarar kimanin biliyon 16 na kuɗin sefa, a cewar hukumar kula da kiwon kaji ta Kamaru IPAVIC. Makiyayen da suka fi asara a wancan lokacin su ne na jihar Yamman kuwa, wanda suke baiwa ƙasar kashi 80 cikin 100 a fannin kiwon kaji. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake jaddada muhimmancin kawance don tunkaran matsalolin duniya da na shiya-shiya gabanin tattaunawar tsaro a ƙasar Australia, tare da ƙarfafa ƙudurin gwamnatin Biden ga yankin. Blinken ya shaida wa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka yau Alhamis a Melbourne cewa abinda muka sani shine lamuran da suke da tasiri kan mutane a can gida, mutane a nan Australia da sauran duniya, ko yanayi ko COVID ko tasirin fasahohin zamani na kimiyya, babu wanda zai iya maganin abu ko ɗaya a cikin waɗannan lamura shi kaɗai. Tunda farko Blinken ya yi wata tattaunawa ta zama da jama'a kan batutuwan ilimin halitta a sashen koyon aikin lauya na jami'ar Melbourne, jami'ai na Moderna da Bristol Myers Squibb, kamfanonin harhaɗa magunguna su ma sun shiga tattaunawar. A farkon wannan makon ƙasar Australia ta ce za ta buɗe iyakokinta ga matafiya na ƙasa da ƙasa da suka yi rigakafi a ranar 21 ga watan Fabrairu. Matakin yana zuwa ne kusan shekaru biyu bayan da ta rufe iyakokinta a matsayin wani ɓangare na yunkurin daƙile yaduwar COVID-19. Yayin da jihohi mafiya yawan jama'a ƙasar India suka fara kada ƙuri'a yau Alhamis, Prime Minister Narendra Modi ya bayyana fatansa cewa jam'iyyarsa ta Bharatiya Janata ta Hindu masu kishin ƙasa za ta lashe Uttar Pradesh da kuma wasu jihohi huɗu da za su zaɓi sabbin gwamnatoci a cikin makonni masu zuwa. Amma masu sharhi kan lamuran siyasa sun ce zaben zai kasance wani babban kalubale ga jam'iyyar BJP. Zaben na jihar Uttar Pradesh ana kallonsa a matsayin wani ma'aunin farin jini da jam'iyyar ke da shi, da kuma siyasar ta Hindu ta farko da ta ɗauki hankali a wa'adin mulkinta na biyu a India. Amma masu sharhi kan lamuran siyasa sun ce yayin da jam'iyyar BJP ta fada da kiranta ga magoya bayanta na Hindu daga cikin batutuwan da za su yi tasiri ga masu kada ƙuri'a, akwai fushi tsakanin manoma da hawa farashin kayayyaki da ƙaruwar marasa aikin yi.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Najeriya ta amshi kyautar allurar rigakafin COVID-19 na Johnson & Johnson karo na farko daga kungiyar tarayyar Turai miliyan 2 a kasar, cibiyar bayanai ta fasaha da cigaban ƙasa ta CITAD ta gudanar da taron kwamishinonin kiwon lafiya daga jihohin Arewa 19 don bullo da wasu hanyoyi da dabaru na inganta karɓar allurar rigakafin ta COVID-19 ga al'umman ƙasar. Shugaban cibiyar ta CITAD Yunusa Zakariya'u ya yi wa wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga Abuja.
Mun lura cewa a cikin su ma'aikatan da hukumomin da suke gudanar da wannan allura akwai ɗan rashin fahimta tsakaninsu, ko kuma ce akwai kishi tsakaninsu, saboda haka wannan abin yana kawo koma baya. Wato ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna, suna tafiyarwa da ayyukan tare, ba kowa ya yi nan wani ya yi can ba.
Jihar Zamfara, wacce ke da yawan al'umma sama miliyan 9, na daga cikin jihohi da suka samu nasara wajen samun adadi mai yawa na waɗanda suka karɓi allurar rigakafin corona, duk kuwa da matsalolin rashin tsaro da jihar ke fuskanta, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Aliyu Abubakar Tsafe ya bayyana.
Mu a jihar Zamfara muna cikin jihohin da suke kan gaba musamman a wannan yankin namu na jihohin Arewa. Mun yi ma mutum 272 allura kashi ta farko kenan, haka mutum 72 sun karbi kashi na biyu, wanda yake mutum 16,107 su ne suka karbi allura ta ƙarshe da ake ce ma booster, wanda yake mun yi tsari cikin watan uku na ita wannan shekarar ta 2022 muna tsammanin mu yi ma mutum 2,800 da wani abu wannan allura ta rigakafi a wannan jiha ta mutu Zamfara.
Wasu dabara kuka yi wajen samun wannan nasara ne?
Wannan dabara ba ta rasa nasaba da na farko su jami'an kiwon lafiya wanda suke kula da wannan aiki, musamman shi sakataren zartarwa na ita wannan hukuma ta State Primary Health Care Board, irin zimma da kokarin da yake da shi. Na biyu, duka ya ta'allaka ga gudunmuwa da kuma goyon baya da shi mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya ba wannan shirin, wanda yake a kowane lokaci yana bibiya ina aka samu matsala kuma ina ne aka samu nasara, domin a hada biyu kuma a gani menene za a yi.
To duk da cewa akwai sauran aiki a gaban wasu jihohin wajen samun haɗin kan al'umma don karɓar allurar rigakafin, a cewar Dr. Selin Laura da ke zama daraktan lafiya ta jihar Adamawa, gwamnati na iya ƙoƙarinta.
Tana tabbatarwa wannan vaccine ɗin yana nan a yalwace, amma mutane don su ɗauka. Sannan ana gwamnati tana biyan ma'aikata don a yawo a wayar da kan mutane a game da amfanin wannan vaccine, domin da zai kare mutane daga wannan ciwon COVID ɗin.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza da wannan rahoton. A kasar Ghana kuma ana zargin gwamnatin kasar da kuntatawa 'yan jarida domin hana su faɗar albarkacin bakinsu, biyo bayan ɗaure wani ɗan jarida a birnin Accra na kwanaki 14 a gidan yari, da ma kama wasu da dama a cikin wannan lokacin. Ga dai Hawwa Abdulkarim da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga birnin Accra.
gani da yan jarida ke takawa a fagen wayar da kan jama'a game da al'amura da ke faruwa a kasashe da sauran bangarorin duniya. Har yanzu ana ci gaba da samun kisa, dauri ko cin zarafi da kuntata yanayin tsarin tafiyar aiki a nan kasar Ghana, wanda mafi yawancin yan jaridu suna ganin hukumomi sun gaza kwato musu haƙƙinsu. Ga dai wani ɗaya daga cikin wanda ya huskanci cin zarafi a bakin aikinsa.
Aikin yan jarida shine aikin da yake kawo cin gaban demokrasi kowane ƙasa. Shekara uku kenan da ni da wasu yan wayena akai muna duka, ma dukan da akai muna ba wai laifi mu kai ba, shi dan sanda ne, muna cikin motar mu ya kasa hankuri, traffic light ya kama she buge bayan motar mu she gudu, to bin da muka hadu da shi wani bangare akan hanyar titin da ni nafto shi na jawa a waya na ina da video, to duk laifin da nayi kenan, abin da ya faru ya faru. Ya kamata a ba dan jarida ko dan jarida dama su yi aikin su.
A kwanan nan hukuma ta kama fitaccen dan jarida mai suna Godbrand Bless, wanda aka fi sani da Captain Smart, ma'aikacin gidan talabijin da rediyon Unia a nan birnin Accra, dan jarida mai fafutukar kare haƙƙin talakawa da kuma fallasa cin hanci da rashawa a Ghana. Haka kuma dan jarida mai suna Oheniba, ma'aikacin gidan rediyon Power FM a nan Accra, kotu ta ɗaure shi na zama gidan kaso na kwana 14 tare da cin satarar cedi 300,000 kwatankwacin dalar Amurka 500, hukuncin da ya biyo bayan taka dokokin kotu. Ga dai abin da yan jaridu ke faɗi game da cin zarafi da yake ci musu tuwo a Korea.
To ni gaskiya a zahiri zan iya cewa waɗannan ba laifuka bane da mutum a cikin wannan yanayi da kuma irin matsayin da ƙasar Ghana ta kai a ce wai an kama ɗan jarida an ɗaure shi.
To a nan babu abin da ya fi dacewa shine wato shugabanninmu na yan jaridu su yi ƙoƙari su ga an kawo gyara ga dokokin da za su kare wa yan jarida haƙƙinsu idan sun faɗa cikin tsaka mai wuya irin wannan, wato tsakanin dokar kotu da ƙwarewa a aikin jarida, kamar yadda lauyoyi da likitoci da makamantansu su ma suke samun kariya yayin da suke kan bakin aiki.
Kana ganin a wasu lokutan cin zarafi da kisan yan jaridu na da alaka da fallasa badaƙalar cin hanci da rashawa da manyan laifuka da kuma take haƙƙin al'umma. Alƙalamman kungiyar yan jaridu ta duniya IFG ta ce kimanin yan jaridu 45 ne aka kashe a duk faɗin duniya a shekarar 2021. Hawa Abdulkarim Yanfani a sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan habo, wato nose bleeding a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya a Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraronmu za su so su ji ƙarin bayani kan haɓo.
To haɓo wani jini ne da yake zuba ta hanci a mafi akasarin lokaci ba tare da ya nuna wani alamu ba kafin ya zo ɗin kawai sai dai a gan shi yana zuba. Kuma a mafi yawancin lokaci za ka ga mutum lafiyar shi lauka kuma hawan ya zo.
Shin me ke kawo haɓo?
Da buƙatar a fahimci yanayin yadda hanci yake, aƙalla inda jinin ya fi zuba. Akwai wata da'ira wadda hanyoyin jini ne suka yi shi a cikin hancin nan, kuma su wannan hanyoyin jini suna dab da ɗan tantanin da ya rufe shi hancin. Saboda haka koyaya aka samu matsala daga tantanin nan, jini yana iya zuba. Kuma mafi yawancin wanda suke samun haɓo suna samun haɓo ne saboda idan aka samu ko wani tsagewa na wannan ɗan tantani da yake saman wannan da'irar hanyoyin jini, zai kasance ko dan an shaƙi iska da ta bushe, wurin ya bushe ya tsatsage, ko kuma majina ta tsatsage, mutum ya yi ƙoƙarin kamar yara masu ciran ta sono, ko kuma wanda suke da abin da ake cewa alaji sai suka yawan gurza hancin, ko wani dalili da yasa zai ji kaikai a hancin, watakila ma yana bacci bai sani ba, zai gurza wannan inda da da'ira take inda kuma wannan hanyoyin jini suna kusa da koya aka taba su za su iya fashewa sai kasance jini ya zuba kuma mafi yawancin mutane da suke samun habo wannan dalilai da ya shafi wannan da'ira wanda a likitance ake cewa Little's area shine dalilin da yasa ake samun habo
to likita shin habo alama ce ta wata cuta ko kuma cuta ce mai zaman kanta
cututtukan da suka shafi hanci za su iya kawo habo misali ƙari a hanci ko kuma cutar daji da ta shafi hanci ko a buge hancin ko ta hanyar hatsari ko wani dalili wannan zai iya kawo habo sannan cututtukan da suke shafar hanyoyin jini za su iya kawo habo misali tsananin hawan jini zai iya sa saboda pressure da take cikin jinin yan kananan hanyoyin jinin nan misali na wannan da'ira ta Little's area su farfashe za su iya kawo habo kamar wanda yake da ciwon diabetes wanda har ya shafi kananan hanyoyin jini yana iya shafar irin waɗannan hanyoyin jini su ma su samu matsala su samu habo wanda suke da matsala da kwayoyin halitta na jini wanda suke tsaye da jini idan an samu rauni wato platelets za su iya samun habo ko dai ya kasance platelets din ba su da yawa sun yi karanci ko kuma a'a suna nan da yawan su amma kuma ba sa aiki yadda ya kamata sannan masu cututtukan da sinadarai wanda suke tsaye da zubar jini kamar misalin hemophilia da abin da ya shafi irin waɗannan za su iya kawo mutum ya samu habo wanda suke da wasu cututtuka ma da ga su dai a zahiri a nesa suke amma za su iya kawo habo kamar wato misali ciwon hanta saboda idan hanta ta samu matsala yakan iya kasancewa ba za ta iya sana'antar da wasu sinadarai da ake bukata da zai tsaye da jini ba za su iya kawo habo sai kuma magunguna da dafi da guba duk za su iya kawo habo musamman misali dafi daga irin su macizai da sauran wasu kwaruruka da sauran su za su iya kawo mutum ya yi habo
to likita su waye suka fi cin karo da matsalar habo
mutanen da hancin su yake saurin bushewa ko sad dalilin inda suke zaune misali wanda suke zaune cikin sahara saboda iska ce mai zafi kuma busassa tana yawan busar da hanci shi yasa zaka ga wani lokacin idan sun yi rauni suna toshe har hancin su to a irin wannan wurin yana ƙara hatsarin habo sannan wanda yake da dabi'ar sa ya tsaya ko farcen shi yace zai cire majina shi ma yana da hatsarin samun habo sosai sannan wanda suke da susar hanci ko saboda suna da wani alaji ko kuma wata dabi'a da zai sa ana yawan gogan hancin nan to suna da ƙarin hatsarin kamuwa da shi wannan cuta ta habo
to likita yaya mai fama da matsalar habo ya kamata ya kula da kansa
to taimakon gaggawa da ya kamata ba mai habo ya danganta ga menene ya kawo habon amma idan mafi yawanci irin na wannan ne ko dan an cire majina ko wani abu to abin da ya kamata sai a matse ya tsakanin yatsu guda biyu sai a matse hancin nan minti 5 zuwa 10 kenan sai mutum ya rinka numfashi ta baki bayan tsawon minti 5 zuwa 10 insha Allah jinin nan zai tsaya amma maganin shi na ainihi ya danganta ga me ya kawo shi idan misali cuta ce da ta shafi hancin kaga kenan sai an yi maganin hancin nan idan abu ne da ya shafi sinadarai misali na masa wanda ke bukata kafin jini ya tsaya to kaga wannan abu ne da dole sai a asibiti za a yi shi idan abu ne da ya shafi misali guba ko dafi shi ma abubuwa ne da ya kamata duk sai a asibiti ya kamata a yi shi
shin menene ma illar habo idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba
to illar habo ya danganta da matsalar da ta kawo shi idan wanda ya faru ne kawai saboda dan matsalar da aka samu ta wurin hanci ko dan fashewar shi tantanin nan ko dan cizge majina ko ta sono to wannan ba lalle ya bada wata matsala ba amma haban da ya faru saboda kasancewar wata cuta da ta shafi tsayawar jini ko saboda guba ko wani dafi to wannan zai iya kasancewa ya zo da illa sosai saboda mutum zai iya zubar da jinin da zai iya kawo hatsari ga rayuwa
yaya ake gane haban da ya faru saboda wata cuta
to haban da ya faru ga duk wani wanda yake da wata rashin lafiya da za ta iya kawo habo zai fi sauki a yi tunanin cewar wannan cututtukan su suka kawo haban har sai likita ya tabbatar da cewar ba su suka kawo ba saboda idan aka yi tunanin hakanan haɓoni na gama gari, rayuwar mara lafiyan tana iya shiga cikin hatsari idan aka kauda ido daga waɗancan cututtuka wanda za su iya zama su ne ainihin matsalar. Saboda ka gara a yi tunanin cewar na cutar ne a maganin cutar maimakon a watsar da shi a tunanin kawai haɓoni na gama garin mutane.
Shin me ke kawo haɓan nan ga mata masu juna biyu?
Mata masu juna biyu sukan samu haɓo saboda na daidai jinin jikinsu, yawan jinin yana karuwa, wato volume kenan yana karuwa, saboda haka sai ya zama pressure din da take cikin hanyoyin jinin tana karuwa, sai kasance kenan su waɗannan ƴan ƙananan hanyoyin jini idan pressure nan ta karu zai saukin farfashewa sai su samu haɓo. Sannan kuma sinadarai da turanci ake kira hormones sukan taimaka wurin kawo laushin tantani da sauran wasu ɓangarorin na jiki wanda yake ƙara haddasa hatsarin yin haɓo ɗin a mata masu juna biyu.
To daga ƙarshe, wace shawara zaka ba masu sauraronmu don kare kansu daga cin karo da matsalar haɓo da ma wasu cututtuka baki ɗaya?
Shawara ta ga masu saurare ita ce, idan mutum yana yawan samun haɓan nan, da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewa babu wata matsala ce, a faɗa mai dalilin da ya sa yake samun haɓan nan da kuma abin da ya kamata yi. Ba kuma haɓo ba duk kowace cuta ce mutum yake samu da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar mai da shi menene matsalar, me ya kawo, kuma me ya kamata yi. Idan ba a faɗa ma ba ka tambaya, magana ne na rashin lafiya abin da ya shafi jikinka, sai ka tambaya shin wai kai menene ya same ka, kuma me za ka iya yi na gujewa matsalolin da ke tattare da wannan ciwo. Allah ya samu dace.
To masu sauraronmu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawan Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To madalla, a gaida malama Hawwa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haru da Bajoga. Suka ce, muna goyon bayan umarnin da Majalisar Tarayya ta yi wa kamfanin NNPC cewa ta dakatar da waɗanda suka shigo da gurɓataccen mai a ƙasar nan. Sako na gaba da cewa, haba malaman jami'o'in ƙasashen tarayyar Najeriya da na ƙasar Ghana, me zafi ne haka da kuke ci gaba da yajin aiki da ke tasiri ga 'ya'yan talakawan waɗannan ƙasashen? Domin da za ku yi wa 'ya'yan talakawan ƙasashen adalci, sai mu ga cewa ko a lokacinku da kuke karatu a jami'o'in ba haka aka yi muku ba. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asabe Mai Fata da Malam Umaru Kambaya Wuri. Sako na gaba ya fito ne daga Baffa Haru na Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Ya ce, matukar 'yan siyasa ba za su cire son zuciya da neman cimma muradun kai da kai ba, to bayan da za a yi a kaucewa rikice-rikicen cikin gida da na jam'iyyun siyasan kasar nan, musamman rikice-rikice da suka bayyana a zahiri kamar na APC a jihar Kano. Wajen sako na cewa, fatan alheri VOA Hausa mai albarka. Al'ummar ƙasar Kamaru, muna taya ku addu'ar Allah kawo muku sauƙin annobar murar tsuntsaye a yankin yammacin ƙasar da aka fi kiwon kaji, amin. Daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Alimadu Admo Baga, matashi ɗan kishin ƙasa. Ya ce, salamu muryar Amurka, ku isar min da saƙon zuwa ga haziƙin gwamnanmu na jihar Borno, wato Farfesa Babagana Umar Zulum, kamar yadda ya buɗe hanyar Gamburin Gala zuwa Maiduguri. Kuma don Allah ya yi ƙoƙari ya buɗe ta mu hanyar, wato hanyar Baga zuwa Maiduguri, duba da yadda harkar tsaro ya inganta a kan wannan yankin, ta yadda ko ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba, al'umma kan iya zuwa harkokinsu. Taban sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Bishop da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyarmu na wannan la'asariya, Baba Yakubu Makeri da nan shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. An huta lafiya, amma da aka ci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.